Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana akan mitoci 16, 21, da 25. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da Alpha Radio Kumasi, sai kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Za kuma ku iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Assalamu alaikum, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yau ranar Talata 20 ga watan Fabrairu na shekarar 2018. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Sarfila Hashim Gumel da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji rahotannin da muke tafa da su, da farko ga kanin labarai.
Shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana goyon bayan ga yunkurin sake ƙarfafa matakan binciken masu son sayan bindigogi. Yau sojan kasar Rwanda sun yi amfani da alburusai na gaske wajen tarwatsa gungun wasu ƴan gudun hijira na kasar Congo Kinshasa. Wata kungiya da ke bin diddigin yakin Syria ta ce dakarun da ke goyon bayan gwamnati rike da makamai sun kai hari Damascus.
A shirin namu na yanzu za ku ji cewa gwamnatin Najeriya ta ce za ta sayar da duk dukiyoyin da barayin gwamnati suka sace amma aka gano. Bayan haka za ku ji cewa dubban mutane sun amfana da wani shirin ayyukan lafiya kyauta a jihar Bauchi. Muna kuma dauke da rahoto akan martanin da wasu masana suka fara maidawa akan yunkurin kirkiro wasu masarautun gargajiya a jihar Taraba. Kamar kowace ranar Talata, yau ma muna tafa da shirin noma wanda Sarfila Hashim Gumel shirya kuma zai kawo, amma duk sai bayan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana goyon bayan yunkurin sake ƙarfafa matakan binciken masu son sayan bindigogi biyo bayan harbin da ya kashe mutane 17 a wata makarantar secondary ta nan jihar Florida, a cewar fadar White House jiya Litinin. Goyon bayan Trump na zuwa ne daidai lokacin da ake ta kiran samar da ƙudurin doka da za ta rage yawan harbi. A wani binciken jin ra'ayin jama'a da jaridar Washington Post da gidan talabijin na ABC News suka fitar da yammacin jiya Litinin na nuni da cewa kashi 86 na mutanen da suka ce su 'yan jam'iyyar Democrat ne sun ce dokar ƙayyade bindiga za ta iya hana harbin da ya faru na Florida, yayin da kashi 67 na jam'iyyar Republican ke ganin dokar bindiga ba za ta iya hana faruwar irin wannan harbi ba. Sama da kashi 3 na 'yan jam'iyyun biyu sun ce tantance hankalin masu sayan bindiga da kuma baiwa masu taɓin hankali kulawa zai iya matuƙar kawar da faruwar irin wannan iftila'i. Kashi 77 na duk mutanen da suka ba da ra'ayin nasu sun amince cewa 'yan majalisun Amurka ba sa ɗaukar matakan da suka kamata wajen hana faruwar yin harbi, yayin da kashi 62 ke cewa Trump baya yin abin da ya kamata. A halin yanzu kuma, shugaban Amurka Donald Trump ya sake zargin tsohon shugaban Amurka Barack Obama da laifin rashin ɗaukar matakan da suka kamata kan katsalandan ɗin Rasha da ta yi a zaben shugaban ƙasa na Amurka na shekarar 2016. Obama shine shugaban ƙasa lokacin zaben shekarar 2016. Me yasa bai yi komai ba akan katsalandan ɗin da Rasha ta yi, a cewar Trump ta wani saƙon Twitter da ya kafe jiya Litinin. Wannan suka da Trump ya yi wa tsohon shugaban da ya gada shi ne na baya-bayan nan a jerin saƙonninsa na Twitter. Wannan ƙorafi ba wani sabon abu ba ne ga Trump, wanda bai ɗauki katsalandan ɗin Rasha da muhimmanci ba, kuma ya sha zargin shugaban da ya gada da gazawa wajen ɗaukar matakan hana faruwar hakan. Cikin watan Disamba shekara ta 2016, Obama ya ƙaƙaba takunkumi ga wasu mutane 9 'yan ƙasar Rasha waɗanda ke da hannu a katsalandan ɗin, kuma ke musguna ma'aikatan diplomasiya Amurka a Moscow, ciki har da ma'aikatan leƙen asiri na GRU da FSB. Haka kuma Obama ya kori ma'aikatan diplomasiyar Rasha su 35 da ke Washington da San Francisco su bar Amurka saboda yin wasu ayyukan da suka wuce na diplomasiya, ya kuma ba da umarnin rufe wasu gidaje biyu da gwamnatin Rasha ke aikin leƙen asiri cikinsu. To, labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Yau sojan kasar Rwanda sun yi amfani da alburusai na gaske wajen tarwatsa gungun wasu ƴan gudun hijira na kasar Congo Kinshasa da suka yi kokarin gudu don ficewa daga sansanan da aka ajiye su wanda suke korafi game da halin da suke ciki. Yanzu ƴan gudun hijira tsakanin 3000 zuwa 4000 ne suka yi tattaki kamar mili biyu daga sansanan nasu na Kizba zuwa ofishin kula da ƴan gudun hijira na Majalisar Ɗinkin Duniya dake a gundumar Karangi a yammacin Rwanda din don bayyana korafe-korafen nasu. ƴan gudun hijira na neman a canja musu kasar zama ne wanda suka ce idan ba a yi musu hakan ba za su taka a kafa su koma kasashen su na asali. Yazuwa yanzu dai gwamnatin Rwanda da Majalisar Ɗinkin Duniya ba wacce ta yi magana da ƴan gudun hijiran. Wata ƙungiyar da ke bin diddigin yaƙin Siriya ta ce yau Talata dakarun da ke goyon bayan gwamnati da ke riƙe da birnin Damascus sun kai wa gundurma guta hari sun kashe aƙalla mutane 45 a ci gaba da tashin hankalin da ya biyo bayan wani farmaki da aka ce shi ne mafi muni da aka kai a yankin tun shekarar 2015. Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama da ke sa ido a Siriya da ake kira Observatory ta faɗa jiya Litinin cewa hare-haren ta sama da ruwan bumabumai sun kashe kusan mutane 100. Gabashin guta shirai shi ne yanki na ƙarshe da 'yan tawaye ke da ƙarfi a cikinsa a kusa da babban birnin Siriya, kuma faɗawa tashin hankali ya janyo damuwa daga ƙasashen duniya. Ƙungiyar agaji ta Red Cross ta nuna damuwar ta yau Talata, tana mai cewa ta kafar Twitter wannan abu ba zai ci gaba ba. Panos Muntis, jami'in kula da ayyukan bada agaji na Majalisar Ɗinkin Duniya a Siriya, ya faɗi a wata sanarwa jiya Litinin cewa lamari ya sake taɓarɓarewa a Siriya. Daga ƙarshe, cibiyar kula da ƙananan yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF ta ce a duk duniya ba ƙasar da sabbin jarirai suke cikin hatsari kamar ƙasar Pakistan, inda daga cikin jarirai 1000 da ake haihuwa 46 suke mutuwa kafin su cika wata ɗaya a duniya. A cikin rahoton ta sako kan wannan lamari a yau Talata a matsayin wani bangare na kamfen ɗin da take don rinka kulawa da jarirai a duniya, cibiyar ta UNICEF ta ce matakan Pakistan masu ciki na fuskantar wahala wajen samun kulawa, da yake duk mata 10,000 masu ciki jami'an kiwon lafiya 14 ne kawai ke iya ba su kulawa.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Gwamnatin Tarayyar Najeriya ta ba da tabbacin cewa za ta sayar da duk kadarorin barayin gwamnati da aka kama saboda a kawar da yanayin da za a sake maidawa irin waɗannan rukunin mutanen kadarorinsu bayan gwamnatin ta shuɗe, kamar yadda aka gani a shekarun baya da suka wuce. Wakilin sashen Hausa Umar Faruk Musa na da ƙarin bayani.
Shugaba Muhammadu Buhari ne ya bayyana haka a daura a lokacin da yake ganawa da waɗansu ƙungiyoyi na sa-kai na al'umma daban-daban da suka ziyarce shi. Shugaba Buhari ya ce a yanzu dai ba za a sake da irin hakan ta faru ba, domin haka za a tabbatar da cewa an bi duk ƙa'idojin da dokokin Najeriya suka shimfiɗa domin sayarwa 'yan ƙasa dukiyoyin da aka kwato daga hannun ɓarayin gwamnati domin a kawar da afkuwar tarihi ya sake maimaita kanshi. Akan haka, tuni waɗansu ƙungiyoyi da ke fafutukar yaƙi da cin hanci da rashawa suka fara mayar da martani da tsokaci akan wannan matsayi na gwamnati da Shugaba Muhammadu Buhari ya bayyana, inda ɗaya da cikin irin wannan ƙungiyoyin wato na Alhaji Abubakar Ali yake bayyana min a Freda na yadda shi a Abuja cewa wannan mataki babu shakka zai inganta ya ƙarfafa yaƙin da Najeriya ke da cin hanci da rashawa, domin tabbatar da cewa 'yan baya sun koyi wani darasi na cewa ba za a maidawa ko ba za a yi amfani da ƙarfin gwamnati wurin maida ɓarayi dukiyoyinsu da aka kwato ba.
Wannan nazari ne da tunani wanda kuma ya zo zai daida halin da ake ciki, domin kamar yadda ya faɗa lokacin yana mulkin soja an yi wannan ire ko wani abu mai kama da wannan, bayan an tumbuke shi aka zo aka mayarwa wannan mutanen wannan kayayyakin nasu da gidajensu da kadarorinsu. Saboda haka wannan abu ne mai kyau wanda yake kuma idan aka samu aka yi a gaggawa cikin gaggawa bayan wannan darasin da su wanda abin ya same su kuma gani ne ga wane ya shi wane tsoron Allah. Amma a faɗa a cikawa shi ne yanzu muke son gani tasiri zai shi ne idan aka yi gaggauta aka yi wannan a cikin wannan mulkin nan.
Kana ganin yin wani ƙudurin doka ya zama wajibi kafin a tabbatar da hakan, ko kuwa a'a matsayi ne wanda idan gwamnati ta yanke shawara a kansa
ba za a kalubalance shi ba a gobe wanda zai iya sa a ce a haramta wani ciniki da aka yi akan wannan kaddarorin tunda kotu na ne dama za su haramta wannan dukiyar da aka kwato su maida wa gwamnati.
Saboda tunda muna mulkin demokradiya ne duk abin da ya kamata a yi ya zamanto kada ya karo da dokan kasa. Amma yawanci idan ka duba yawancin wannan dukiyar masu shi ko kuma ai mutane sun guji wannan dukiyar ne a yadda na ji ba ya kamata a bi doka. To amma ka san kuma dokar kasar nan yadda yake tafiyan hawainiya sai ka ji in ba an aiwatar da wannan dokan ba. Wata ga ya dau lokaci da yake kuma ya zo ya zama kamar zance jiya.
To amma tunda shugaba Buhari ya kyamaci wannan abun da aka yi a baya ba ganin akwai haƙƙi a kansa ya tabbatar da cewa shugabannin da ke da hannu a wannan badakalar ta baya an gurfanar da su a gaban kuliya ko an ɗauki mataki a kansu dangane da dokar ƙasa saboda sun ci amanar ƙasa na mayarwa barayi dukiyoyinsu wanda gwamnati ta kwace daga hannunsu.
To ba shakka idan aka yi hakan zai yi tasiri. To amma kada ka manta ba idan an kace duk zaka bi barayin Najeriya sai ka tsawon shekaru aikin naka ba ka kama barayin gaba daya ba. Amma idan akwai kwakwaran shaida kan cewa an yi wannan abun ko wanda suka aka mayar da wasu ma da kansu su da kansu gwamnati yana da iko da za ta iya ka kwace wannan dukiyar nan a maiwa al'umma.
Abubakar Ali kenan daya daga cikin shugabannin kungiyoyin sa-kai masu fafutukar yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya a tattauna da ne da shi Umar Faruk Musa a murar Amurka a Abuja, Najeriya.
Madalla a gaida Umar Faruk Musa. A jihar Bauchi mutane sama da 15,000 ne suka amfana daga shirin samar da ayyukan lafiya kyauta wanda kakakin Majalisar Dokokin Tarayyar Najeriya Honorable Yakubu Dogara ya dauki nauyinsa. An gudanar da ayyukan lafiya iri-iri da suka hada da gwaje-gwaje da fida da raba magunguna da kuma bada tabarau ga masu matsalar ido. Wakilan sashen Hausa Abdul Wahab Muhammad na da karin bayani.
An gudanar da ayyukan lafiya ne a harabar asibitin koyarwa na Jami'ar Ahmadu Bello da ke Bauchi, inda marasa lafiya daga yankunan kananan hukumomi guda 20 da ke jihar Bauchi suka halarta. Dai ta bakin waɗanda suka halarci wurin da aka gudanar da ayyukan lafiya.
Kaule, na zo batun hainiya ne wanda ya dame ni. To kuma yanzu gashi nan ne namba na 323. Addu'a mu shi wannan bawan Allah. Gaskiya taimakon yayi kokari. Kuma kyauta ne, Allah ya taimake shi.
Yanzu ina so in sami likitan da zai dube ni saboda kai kai na rabu da shi.
Kai kai na ina ne?
Nan gaba na gefe nan da so hammata na duka yana min kai kai da kuma gefe nono na nan. Ya kai kusan shekaru 8 ma yanzu haka. Ina fama da shi.
To zai ga mu sunanki?
Eh, sunana Rose Morris.
To daga ina yake zo?
Daga Rafin Zurfi.
To me ka kawo kina?
Na zo a duba lafiyan jiki na inda yake damuna.
Mene ciwo ne yake damuna?
To ciwon na ga ina da ulcer, na kan sha magani amma yana kama min hakar gari na gadon baya na wuya na ina da ciwon kai kuma ina da low BP.
To neman taimako.
Wani ciwo ne yake damunka?
Ina da suga, ina da hawan jini, ina da ido, duk kuma abin da aka faɗa da aiki ne.
Ibrahim Haruna daga nan Bauchi. Amu operation ne yanzu na appendix ne. Yes, kuma muna godewa Allah ma shi Yakubu Dogara da wannan abun da ya mana.
Musa Iliya Habila shine mai tallafawa Right Honorable Yakubu Dogara fannin labaru. Yayi bayanin makasudin shirin samar da ayyukan lafiya.
Kai ma ga san aka ce lafiya war jiki. Duk wanda ya sami lafiya yana nan ya sami wadata. Daga lokaci zuwa lokaci ya kamata ya kawo wannan tallafi saboda mutane marasa galihu su ci moriyar wannan tallafin.
Dr. Joseph Haruna Kibu shine ya jagoranci likitocin da suka gudanar da ayyukan lafiya ga abin da yake cewa.
Right Honorable Yakubu Dogara shine ya kawo mu nan garin Bauchi mu taimaka ma kamsasu da kuma marasa lafiya a hanyoyi na bada magani na hawan jini, magani ciwon suga da kuma fida da duk wani irin cuta wanda ilimin da kuma kayan aiki mu zai ke muna yin shi. Musamman yau ma mun wani buban fida wanda ana ce da ta conjoint twins, wato Siamese twins kenan.
Wanda yake suka haɗe.
Aiyah hari. Wannan yarinya sunanta Kilema daga nan garin Bauchi suka zo asibitin nan basu da kuɗin jinya ba su da kudin aiki. Chief Medical Director na asibitin Dr. Alkali ya ce ko kungiya ta namu za su yi mu dauke noyin wannan. Muka yarda. Likitoci guda 7 aka taro a kan ta kusan awa 2 mun samu mun raba su. Dayan tun dama ba da rai. Saboda haka amma dayan wanda tana da lafiya an gama aiki tana nan lafiya tana special care baby ne.
Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Nigeria.
Ya Ubangiji sarkin baiwa.
Madalla a gaida Abdulwahab Muhammad. Yanzu haka wani yunkurin kirkiro karin masarautun gargajiya da daukaka darajar wasu sarakuna a jihar Taraba ya so mu jawo martani daga masana da kungiyoyin fafutuka inda wasu ke danganta lamarin da zaben shekarar 2019 da ke tafe. Ibrahim Abdulaziz wakilin sashen Hausa na da karin bayani.
Wasu majoyi ma da na ko cewa tuni wannan batu ya kai ga hannun wasu daidaikun ƴan majalisa dukkan jihar da ake sa ran za su bada haɗin kai to sai dai kuma a wurin taron manema labarai a Jalin Gofar jihar wasu dattawan jihar su ma an kar da gwamnatin jihar ne game da illar da ke akwai na kirkiro wasu masarautu a yanzu musamman ma a wannan lokaci da jihar ke fama da tashi-tashi hankula da kuma fadan kabilanci a wasu sassan jihar. Boba Yaro Mafindi dake cikin dattawan jihar yace ba haka ma ake kafa masarautu ko kuma daga darajar masarauta ba inda ku ya bada misali da masarautar Takum da aka ma dauki tsawon shekaru babu sarki.
Da muka bincika muka tarar gaskiya ne sarai da wani ta bada a ciki shi yasa muka ce ya kamata so mu jawo hankalin gwamnati abinda suke so su yi nan suna so su yi shi ba daidai ba. Baya ga haka ba mu damuwanmu shi ne inda dai gwamna yana da jin daɗi maganar sarauta yana da kishin sarauta da zai fara da garin su Taku inda aka yi shekara 20 ba su kasa bai fantalagazi nasu ba bai naɗa musu sarauta ba to meye wannan ka zo kana yankan wuraren mutane kana naɗa sarauta kuma a lissafinsa yana gani yin haka zai taimaka masa a taimakawa.
Shi ma dai da yake karin haske wani lauya kuma kusa kungiyar cigaban Taraba ta Taraba Concerned Citizen Forum barista MB Mustapha yace akwai abun duba game da wannan batu.
To wannan yana nuni da cewar shi wannan gwamna har yanzu bai ji bari ba har yanzu yana so ya kawo mana rudani da matsaloli a tsakankaninmu. Sarakunan nan su ne iyayenmu iyayen kasa su ne waɗanda idan matsaloli ma suka tashi ake neman su don su warware don su kawo maslaha. Yau sai aka waye gari su ne gwamna yake so ya kawo rudani da rashin girmamawa da reni a tsakankaninsu.
Don tabbatar da halin da ake ciki a yanzu game da wannan batu na ta kai ruwa rana ma'aikatar kula da kananan hukumomi da masarautu ta jihar Taraban to amma ko haka ta fa bata cimma ruwa ba don ban taki sa samu babban sakataren ma'aikatar ba wanda aka ce da Niyi Bulagoro hakanan kuma na ta buga wayarsa amma ko ba dauka ba kuma babu ma amsa sagon katar kwana da na aike masa to sai dai ko da na tuntube mai baiwa gwamnatin jihar shawara ta fuskacin hakokin siyasa Abubakar Bawa yace bai da cikakken bayani amma ko yace zai bincika.
Gaskiya mu bani da wannan labari ni sabon labari ne a wuri na bani da wannan labari kuma ka san cewa gwamnatin siyasa kullum idan gwamnati za ta yi abu za ta lura akan demand na talaka to amma gaskiya ni kam a matsayina na advisor wannan gwamnati ba ni da masaniya cewa akwai wannan batun daga sarautu ko kuma batun dakushe wasu ko kuma batun kirkiro wasu to ba ni da wannan masaniya. So far ban san wani abu haka ba kai ko ma akwai shi hakan din House of Assembly ne za a kai idan an kai House of Assembly kuma kowane gunduma suna da wakili. In abun talaka ba su so zai dawo House of Assembly ya ce kai talakan su ba su so idan kuma public opinion ne a yi shikenan abun da mutane suka zaba kenan.
Yanzu a yanzu ma dai wata majiya a majalisar dokin jihar ta ce akwai batun girkiro masarautun ko da ke ba a bayyana ta ba hukumance wanda kuma yanzu an zura ido a ga koshin shugabannin majalisar za su bayyana a zauren majalisar ko kuma a'a wanda kuma yanzu lokaci ne ma kawai ke iya bada amsar tambayar. Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na Murar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
Kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC agogon mu anan yana cewa karfe 10:20 yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Sarfil Hashim Gumel daga nan sashin Hausa na muryar Amurka zan gabatar. To idan masu bibiyan mu a shirin za su iya tunawa mun taba kawo muku wani shiri da ya dubi kan wani aikin haɓaka hanyoyin tafiyar da noman rani da wata kungiya ke yi mai taken Transforming Irrigation Management in Nigeria, wanda ya maida hankali kan samar da hanyoyin ban ruwa cikin sauki, wato trimming a takaice. To shirin noma ya karɓi bakuncin injiniya Anthea Udo, ɗaya daga cikin jagororin wannan shiri, wacce ta zo nan ofishin mu na Washington DC yayin da take halartar wani taro da babban bankin duniya ya shirya a nan. Ta kuma zanta ne da abokin aiki na Muhammad Lalo, inda da farko ta fara mai bayani kan wannan aiki nasu na trimming domin bunƙasa harkar noman rani.
Trimming project din ne Transforming Irrigation Management in Nigeria project. Wannan project ne an kawo saboda a shirin inganta noman rani. Kuma wannan project na Federal Ministry of Water Resources da bankin Nigeria da bankin duniya
suna ma'aikatar da ke kula da harkokin suka shafi albarkatun ruwa kenan da bankin duniya shine su ne suke kula da suka aka hada hannu da su ake wannan aiki kenan
aka hada hannu da su su gan lailai ce manoma sun samu riban noman su amma wannan taimakon ana bada a state guda biyar an fara da state guda biyar an fara aikin yanzu
jihohi biyar kenan
jihohi biyar muna da project din kaman a Sokoto state muna da Middle River Valley Irrigation Scheme da yake Gorunyo a Zamfara state muna da Bakolori Irrigation Scheme da yake Talatan Mafara a Kano state muna da Kano River Irrigation Scheme da yake Kura kuma a Hadeja Valley muna da Hadeja Dutse kina muna da Hadeja Valley Irrigation Scheme da yake Hadeja hadda ma dadin kowa muna da dadin kowa muna aikin a dadin kowa irrigation scheme da yake dadin dadin kowa duk wannan taimakon da za a bada ne manoma su samu riban noma amma yayi kamata su canja hali da halin da suke ciki yanzu
kaman wani irin hali kenan
halin yanzu in an shiga kaman project areas din
inda kuke wadannan
inda muna aikin zaka gance an jafa datti an cika cikin canal din hanyoyin ruwan da datti kuma wannan dattin da aka sa har da manoma da mata da masata da yara su ne suka sa wannan datti kuma dattin ina hana ruwan ya wuce sosai da manoma za su ci riban noman su in ruwan bai shiga hanyoyin ruwan gonan su sosai ba gaskiya ba za su samu riban kamar da ya kamata su samu ba kuma za wannan a cikin wannan aiki za a nuna ma manoma inda za su yin su canja halin noman rani da muke ciki yanzu zuwa sabon noman rani
kaman taya kenan
kaman yanzu da ba extension workers a su wannan
malaman gona kenan
malaman gona yanzu an samu musu malaman gona da zai koya musu ce in shinkafa ne da za a shuka za a nuna musu wannan lele spashi ne da za ka shuka lokacin noman rani lokacin noman rani ya kamata ka shuka wannan za a samu riba in ka shuka wannan ba za a samu riba ba
wato kamar ita kanta shinkafar nau'i ce dole sai an zaɓi lokacin da ya kamata a shuka ta in aka shuka ta a daidai lokacin da bai dace ba za a samu riba ba
ba maganan shinkafa kawai ba ko vegetables din ma akwai lokacin noman rani za a samu riba fi seasonal
wanda ake yin su a lokaci
kaman their seasonal crops aka kira
lokacin da ake shuka su.
In an shuka lokacin da ai kamata a shuka za a samu riba, amma no su manoman ba san wannan ba. Dole za a koya musu, za a koya musu ce lele in an bada credit facilities din ga hanyoyin da za a bi
ba za ka samu
wahalan biyan kudin interest ba, kudin bashin ba. Kuma muna so su hada kai su manoma su shiga kungiyar manoma. In sun shiga kungiyar manoma za a samu sauƙin samu kayan aikin. Amma in ba shiga kungiyar manoman ba zai yi wuya su samu wannan taimakon da ana so a bada.
Wato mutum ba zai iya zuwa shi kadai ya ce a taimake shi ba sai an zo a
ina da wuya.
Injiniya Antia Udo kenan, ɗaya daga cikin jagororin da ke tafiyar da shirin Trimin na bunƙasa harkar noman rani a Najeriya. Idan Allah ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji ƙarshen wannan hirar, inda za ta tabo irin ƙalubalen da suke fuskanta da kuma wani muhimmin sako da take da shi ga masu noman rani. Yanzu a madadin abokin aiki na Muhammad Lalo da baƙuwar tamu Injiniya Antia Udo, ni Sarfil Hashin Gumel ke cewa a huta lafiya.
To a gaida Sarfil Hashin Gumel, masu sauraro za a yi mana aikin gafara, ba za mu samu damar karanto muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ba, amma yanzu ga takaitattun labaran duniya.
Shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana goyon bayan yunkurin sake ƙarfafa matakan binciken masu son sayan bindigogi biyo bayan harbin da ya kashe mutane 17 a wata makarantar secondary ta nan jihar Florida, a cewar Fadar White House Jay Litinin. Goyon bayan Trump na zuwa ne daidai lokacin da ake kiran samar da ƙudurin doka da za ta rage yawan harbi. A halin yanzu kuma, shugaban Amurka Donald Trump ya sake zargin tsohon shugaban Amurka Barack Obama da laifin rashin ɗaukar matakan da suka kamata kan katsalandan ɗan da Rasha ta yi a zaben shugaban ƙasa na Amurka na shekara ta 2016. Obama shine shugaban ƙasa lokacin zaben 2016. Me yasa bai yi komai ba akan katsalandan ɗan da Rasha ta yi, a cewar Trump a wani saƙon Twitter da ya kafe jiya Litinin. Yau sojojin ƙasar Rwanda sun yi amfani da alburusai na gaske wajen tarwatsa gungun wasu 'yan gudun hijira na ƙasar Congo Kinshasa da suka yi ƙoƙarin gudu don ficewa daga sansanin da aka ajiye su, wanda suke ƙoƙarin wato ƙorafi game da halin da suke ciki. 'Yan gudun hijira tsakanin 2023 ne suka yi tattaki kamar mil 2 daga sansanin nasu na Kiziba zuwa ofishin kula da 'yan gudun hijira na Majalisar Ɗinkin Duniya da ke a gundumar Karangi a yammacin Rwanda don bayyana ƙorafe-ƙorafen nasu. Cibiyar kula da ƙananan yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF ta ce a duk duniya ba ƙasar da sabbin jarirai suke cikin hatsari kamar ƙasar Pakistan, inda daga cikin jarirai 1000 da ake haihuwa 46 suke mutuwa kafin su cika wata guda.
Masu sauraro, a nan za mu dasa aya, sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Sarfila Hashim Gumel da ya taya na gabatar da shirin, da Mai Sa'ida Hamdum da ta haɗa shirin da bada umarni, da injiniya mu Mr. Dan, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin Yau da Gobe.
Oh, no.